نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بايات اخوة، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tare da barka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan gaban tsaya a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 20 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1439, wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 11 miladiya ta 2017. a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da muna cikin tafsir Surat Al-Baqara, wannan shine majalisinmu na 121 cikin tafsirin wannan sura, inda za mu tashi a kan aya ta 180.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
الله سبحانه وتعالى كتب عليكم أن وجبتموه إذا حضر أحدكم الموت idan mutuwa ta halarta wa ɗayanku, in taraka khairan, in ya bar dukiya mai yawa, alwasiyatu liwalidaini wal aqrabina, yayi wasiya ga iyayensa biyu da kuma makusantansa, bil ma'rufi, ta hanyar da ta dace, haqqan 'alal muttaqin, wannan haƙƙi ne a bisa ga masu tsoron Allah. Wannan sabon bayani ne wanda yake kunshe da sabon hukunci da yake da alaka da dukiya bayan mai ita ya mutu ya koma ga Allah. Hukunci ne da ba a yi musu shi a baya ba, wato ba a taɓa yin bayaninsa ba sai a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya musu bayaninsa. Za mu ga cewa ta wannan ayar ba a buɗe ta da ya ayyuha allazina amanu ba, sai kawai aka ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut, har zuwa ƙarshe. Saboda mai? Saboda daman tun a da can kafin ma zuwan musulunci, Larabawa sun san wasiya, kuma suna yin wasiya, wato mamaci idan ya zo mutuwa yakan yi wasiya. Saboda haka wani abu ne sananne a wajensu, ba wani sabon abu ne musulunci ya zo musu da shi ba, illa iyaka musulunci ya zo musu da ƙarin bayani da kuma yadda ya kamata su yi ta. Saboda haka ba ta buƙatar sai an kawo wani abu da zai ja hankali, kamar yadda yake a batun kitasi. Kaga kitasi da yake wani hukunci ne wanda basu san shi ba, basu taɓa jin shi ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai buɗe ayar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum al-qisas, saboda a ja hankalin mutane zuwa ga wannan hukunci da basu taɓa sanin sa ba. Amma nan dama can sun san batun wasiya, suna yin kusuma tun a jahiliya. Abinda ya sa aka ambace ta a nan, saboda canji da aka samu cikin yadda ake yin ta da suwa kuma ake yi wasiya. A farkon musulunci akwai ɗan ƙurƙushin abin da ya rage na al'adu na jahiliya, a farkon musulunci tare da su abin nan tare da musulmi, game da dukiyar waɗanda suka koma ga Allah, abin da ya sha abin da suka saba da shi na jahiliya yana nan ba su daina ba. Domin a jahiliya sun kasance Larabawa suna hana mutumin da yake makusanci wanda yake makusanci sai a hana shi gado saboda ana ganin cewa wai shi ai da man yana son ya ga mutumin nan ya mutu ya ci gadar sa don haka in ya mutu sai a hana shi wato ana masa kallon cewa ai ya ji daɗin mutuwar to tunda har ana masa wannan zargin to sai a hana shi gado suna da wannan sannan kuma sukan fifita wasu daga cikin makusanta ga mamaci akan wasu wanda wannan yakan haifar da kiyayya da gaba da cincinu abinda zai kawo rashin zaman lafiya ko zai kawo rashin nutsuwa a cikin rayuwa ta zamantakewa ta yau da gobe kamar yadda Farfa ibn Abd yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min waqi' al-hisab al-muhannadi wato na kusa da kai ya zalunce ka ya fi ciwo saboda da ne sai zalunce ka gara a daga takobi a tsara maka da a ce na kusa da kai ne zalunce ka wannan shi ne abin da shi wannan balarabe yake faɗa cewa zafin ciwon zaluncin na kusa ya fi sauran takobi to saboda haka tun da har in aka bar su akan wannan al'ada tasu wani abu ne wanda yake haifar da rashin zamantakewa wato kyakkyawar zamantakewa da rashin zaman lafiya da kiyayya a tsakaninsu kaga wajibi ne a samu canji yadda suke gudanar da sha'anin wasiya a kawo abin da ya dace da manufa ta musulunci ko manufofi na musulunci wanda shine tabbatar da adalci adalci shine aje komai a mahallinsa to shine Allah subhanahu wataala yake kutiba alaikum an wajabta muku idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta halarci ta halarto wa dayan ku abinda ake nufi da halartowar mutuwa ga dayan ku shine alamunta a ga alamunta asbab dinta abubuwan da suke kawo mutuwar a ga cewa ga su sun samu kamar rashin lafiyar da aka riga aka fidda kauna daga waraka yayi tsanani ya zama ba da tsoro to kaga wannan halartowar mutuwa ce ko kamar wato tsufa tukuk shi ma halartowar mutuwa ce mutuwa ta matso kusa da shi haka nan mutumin da yayi kisa aka yanke masa hukuncin kisa kaga shi ma wannan mutuwa ta halarto masa haka nan mutumin da zai fita ya je yaƙi da wasu makiya waɗanda ba a tsammanin aka kaura da su za a tsira ana wato zato mafi rinjaye shine da wuya a kubuta to kaga wanda zai fita ya shiga wannan yaƙi ya kamata ya yi wasiya to wannan shine ma'anar hudurul maut inda idza hadara ahadakumul maut to wannan abubuwa suka samu kamar mutuwar ta zo ne tunda an samu sababin ta mai ƙarfi wanda akan yi zaton cewa idan har ya samu to mutuwa ta zo to Allah ce idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto wa ɗayan ku in taraka khayran lil wasiya in taraka khayran in ya bar alkhairi abinda ake nufi da bari anan wato in ya kusa ya bari tunda yanzu yana da rai tunda har magana ake akan yayin wasiya kaga bai mutu ba bari a ce ya bar kaza anan ana nufin in yana kusa da ya bar dukiyarsa tunda mutuwa ta zo dab da shi to sai yayin wasiya an wajabta masa yayin wasiya aka ce in taraka khairan in ya bar alkhair anan ana nufin dukiya wato kunshi dukiya ta kudi zalla kamar naira da dala da euro ko kuma dabbobin ni'ima kamar abin shanu da raƙuma dabbobi tumakai da awakai ko kuma kayan amfanin gona su ma dukiya ne ko kuma gidaje abin nan kamar gidajen da ake da su na haya ko gidaje ma na zama don suna kaga su ba dukiya ne ko kuma shaguna a kasuwar kantin kwali da sauran kayayyaki da mutum zai bari duk wannan suna cikin alkhair sunansa alkhair me yasa aka kira dukiya alkhair saboda Allah subhanahu wataala da ya ba da dukiya ya ba wa halarci wannan dukiyar sawa'un dukiya ce ta kuɗi zallarsa ko dukiya ce ta kayan amfanin gona ko dukiya ce ta gidaje ko ta filaye ko ta motoci ko ta mai zuce ma Allah ya tafi cewa amfana dai da wannan abu ai kuma sa ta inda ya dace to kaga wannan alkhairi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta alkhairi shi yasa a wurare daban-daban Allah ya kira ta alkhairi kamar innahu yuhibbul khairi la shadid yuhibbul khairi la shadid wato dan adam mai tsananin san alkhairi abin da ake nufi da alkhairi a dukiya dan adam yana tsananin san ya mallaki dukiya to Allah ya kira ta alkhairi saboda wannan alkhairi ne Allah ya nufi ta ya nufi wato dan adam yayi da dukiyarsa yayi abin da yake alkhairi kai yayi abin da yake sharri to amma dan adam shike canza mata alqibla yayi wani abu na sharri da ita to kaga sharrin yana faruwa ne daga mai dukiyar ba daga ita dukiyar ba ita dukiyar ba ita ce sharrin ba shi wanda ya juya sai sa ta inda bai dace ba wannan shi ne ya aikata sharrin to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kirawo ta da alkhairi a wani guri Allah ya kira ta da fadl laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fadlan ana mutum dukiya ka tafi hajji babu laifi ka nemi ka yi kasuwanci ka samu dukiya saboda Allah subhanahu wataala ya kira ta da wannan sannan a larabci dukiya mai yawa da wacce ba ta da yawa ma wasu suna kiran ta alkhairi wato mutane suna kiran dukiya mai yawa da kaɗan alkhairi matuƙar dai kaɗan ɗin zai ishi mutum zai ishi iyalinsa dukiya da za ta ishe ka ka ci kai da iyalinka ku rufa kanka ku karfa kanka asiri wannan ita ma suna kiran ta alkhairi ko da ba ta yawa ba amma wasu suna kiran almalul kathir shine alkhairi dukiya da take da yawa kamar da zamu ji aljumhur yawa daga cikin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wasiya da mamaci zai bari lokacin da ya zo mutuwa an shar'anta ka sawa'un kudin da yake da su kaɗan ne ko masu yawa ne amma an ruwaito daga nana Aisha da sayyidina Ali da sayyidina Abdullahi dan Abbas suna cewa wasiya ba ta wata ba sai a cikin dukiyar da take da yawa wato sai mutumin da ya bar dukiya mai yawa shine ya wajaba yi wasiya a cikinta Ibn Abi Hatim malamin tafsiri nan ya rawaito a cikin littafin sa tafsiri daga Hisham ibn Urwa shi kuma daga mahaifinsa yake cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen wani mutum cikin jama'arsa dan ya ruho shi ba ya da lafiya sai shi wannan mutum yake tambayar sayyidina Ali a usi in yi wasiya in bar wasiya a cikin dukiyata sayyidina Ali ya ce ai Allah subhanahu wataala cewa in taraka khairan lil wasiyati in ya bar alkhairi alkhairi yana nufin in ya bar dukiya mai yawa wa innaka inna ma tarakta shay'an yasira amma kai abin da ka bari dan kadan ne yace fatruku li waladik dan ka bar wa ƴaƴanka kaga anan magana sayyidina Ali tana nuna cewa idan kudin da ya bari ko dukiyar da ya bari ɗan kaɗan ce to gare ya bar wa ƴaƴansa akan yi wasiya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas innaka an tazara warakataka aghniya khairu min an tazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas kabar iyalanka da wadata da za su kare mutuncin su kare abin nan biya bukatun su shi ya fi alkhairi sama da ka basu ba komai tare da su suna bin mutane suna roƙo to shi ne nan sai na yake cewa wa innaka idan ma tarakta shay'an yasira fatrukhu li waladik abinda kake da shi dukiyar ka kadan ci za ka kabar wa ƴaƴanka haka nan Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Al-Hakam ibn Abbas shi kuma daga Ikrima maula bararren bawan Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi dan Abbas da ya karanta wannan aya in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain yace abinda ake nufi man lam yatruk 60 dinaran lam yatruk khairan wanda bai bar dinari 60 ba dinari 60 a wancan lokaci kuɗi ne mai yawa ko a yanzu idan aka fassara dinari da irin lissafin naira ya kai wajen miliyan 3.5 ba miliyan wajen miliyan 3 ma da 600 to kaga ba ne fi shi ma wannan da kai Al-Hakam ibn Abbas wanda shi ya rawaito hadisin daga Ikrima shi sai yace lam yatruk khairan man lam yatruk 80 dinara wanda duk bai bar dinari 80 ba a kai ba a kai ba wato kusan miliyan 5 wasu daga cikin malamai ba su wararrabe tsakanin dukiya mai yawa da kadan ba sai dai suna ganin cewa idan dukiyar na da yawa to batun wasiya yana ƙara karfafa akan mutum to mutum yayi wasiya a cikin wannan dukiya da yawa abu ne mai karfi da ya zama da amana take saboda wannan dukiya da yawa amana da take cikin ta babba ce suna ganin cewa wanda ya bar dukiya mai yawa wato ya rasu ko zai rasu ya bar dukiya mai yawa wanda yake jin tsoron dukiyar nan za ta shiga wani hali ko kuma waɗanda za su karɓi dukiyar nan bayansa ba lallai da su kiyaye dokokin shari'a a kanta ba za su iya yin ɓarna za su iya ɓata su to kaga irin wannan yanayi in har ya san haka cewa dukiyar nan za ta iya shiga wani hali ko za a iya ɓarna da ita in ya mutu saboda irin waɗanda zai bari su gaji dukiyar ya kula da yadda suke to in ya mutu bai yi wasiya a cikin dukiyar ba ya daidai ya yi sabu saboda wasiya ita za ta sa a ɗora a saisaita dukiyar kuma ya zama da dukiyar ta bi inda ya kamata ta bi don haka kaga ya kamata a ce a irin wannan yanayin ya yi wasiya za mu yi bayanin abin da wasiya ta take nufi kalmar wasiya abin da take nufi tana nufin wato kayi umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu wato mutum ya yi umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu bayan baya sawa'un yana da rai ko bayan mutuwa to duk abin da zai bari cewa a yi kaza ko ka a yi kaza to wannan shi ake kira wasiya sannan wasiya tana nuna umarni ne mai ƙarfi saboda babbar amana ce yayin da mutum ya yi wasiya ga wani ya zan baya ne ko ya mutu to wannan abin da ya bar masa amana ce amana kuma tana da nauyi ƙwarai da gaske to amma daga baya kalmar wasiya ana amfani da ita ga abinda umarnin da mutum zai bari a zartar da shi ko a kula da shi bayan mutuwa kalmar wasiya takan zo da ma'anar mutum ko tafiya zai ya ce wa wani ka kula da gidana ka kula da kasuwanci na ka kula da kaza wannan wasiya ce to amma daga baya sai zan an fi amfani da ita ga wanda zai mutu ga wanda zai mutu shi yasa yazo a cikin hadisin al-irbaq ibn shariya wanda imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi a cikin littafansu da yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا لعباد ابن ساري أيك تشوى أنه صلى الله عليه وسلم يا إيمان وأذي وترانا وأذي من جمسر وأذي وذيك يا كيما سكع والنهار نزكى تبن سكر وروا تبن ونوا أذي إذا نوع مسكى زبد تهوى يتبن ونوا أذي مكتش يا رسول الله كأنها موعظة موزع وأن مؤذي كمر وأذن بمقانا وأنت كما وأن ذي بالدنيا فأوسنا كيما وسيا كذلك أن وسيا ترى نفس أبن وأن ذي بل تقول ذي بالدنيا كما ذي أمر منكو الهدي ذي بل جوسو سزر كربايا سبايا ذي بالدنيا كما ذي كما وسيا لوقت عند أجلي مطلوب to tafi shiga rai sosai tafi shiga rai matuƙa sama da a ce ana zaman lafiya in mutuwa ta zo kuma tafi nuna cewa mai wasiya ɗin nan da gaske domin a lokacin ba za ka zarge shi cewa yana da wani kwaɗayi ba mutumin da yake kan ganin mutuwa rai kwakwai mutu kwakwai saboda haka abinda zai bari ba maganar zargin ko wani kwaɗayi ko wani abu a tare da shi shi yasa tafi zama mafi ƙarfi mafi shiga rai sosai shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabawa suna yin wannan kamar yadda ya gaya mana bayan mun karanta mun kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa ishaq wa yaqub ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun lokacin da Allah ya ce ko kuna halarci lokacin da mutuwa ta halarto wa Yaqub lokacin da ya ce wa ɗayansa mai za ku bauta wa bayana suka ce za mu bauta wa abin bautarka kuma abin bautar iyayenka Ibrahim da Isma'il da Isha ilahun wahidan abin bauta nan ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma mu gare shi muke bi ƙauya. Haka nan hudubar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta ban kwana ita ma a matsayin wasiya ce domin bayan ta ita ce ƙarshen hudubar da ya yi wa al'ummarsa bai yi wata hudubar da ta kai wannan ba bayan ta sauran ita kanta kamar ta kunshi wasiya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa al'ummarsa yayin da ya ji cewa azaminsa ya matso kusa. Al'adar larabawa idan mutum ya zo mutuwa idan yana da ɗa namiji ko ‘ya’ya maza to kawai sai ya mallaka musu dukiyar sai su yi rubda ciki a ƙasa. Idan ba shi da ‘ya’ya maza maimakon ba shi da ‘ya’ya maza sai ‘yan uwansa maza danginsa kamar mahaifinsa ko wani babbansa ko ɗan babbansa ɗan wani mahaifinsa ko ɗan ƙanin mahaifinsa wani dai makusancinsa na namiji kawai sai ya danna dukiyar gaba ɗaya sai ya cinye. Don haka ba za a ba wa mata ba, ba za a ba mu waɗanda suke yara ba ko ƙanana. Wani lokaci shi ne kuɗin da kansa sai ya wasiya kan cewa rabin kuɗinsa sai ya dubi wani daga cikin ‘ya’yansa da ya fi shaƙuwa da shi. Kawai ce sai ce ina mutu ramin kuɗin nan da na tara a babu wani ko ma ne shi iska ya ce duka kuɗin a babu wani cikin ‘ya’yansa sai ya zaɓi ɗaya sai ya ce a bashi. To shi ne lokacin da musulmi suka istiqarra muslimun musulmi suka zo a madina suka hijira ya zama da sun samu al’umma wasu take su kaɗai ne Allah ya farka kawo musu shari'a ya kawo musu dokoki a cikin dokokin da ya kawo musu akwai a shigo da makusanta a cikin harkar dukiya da mamaci zai bane tunda a lokacin da za su bar wasiya ko bayan mamaci ya mutu ko da bai bar wasiya ba ‘ya’ya maza ke ko namiji wanda ya fi ƙarfi shi yake danna dukiyar gaba ɗaya ba a ba wa mata ballantana ‘yan uwansa mata ‘ya’yansa mata ba ba lallai su samu ba ballantana ‘yan uwansa mata. Haka nan iyaye shi ma ba su suka ba su ba in dai har akwai ‘ya’ya maza su kaɗai ake bar wa dukiyar. Shi yasa za mu ga a nan da Allah subhanahu wa ta’ala ya zo da wannan shari’a bai ambaci maza ba bai ambaci ‘ya’ya maza ba bai ambaci ‘ya’ya ba sai ce yusikum abin nan sai ce idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin. Ba a kawo maganar ‘ya’ya ba sai aka ce iyayensa biyu da kuma al-aqrabina wato danginsa na kusa bil ma'rufi ta hanyar da ta dace. Al-ma'ruf shine al-fi'lu alladhi ta'lafuhu al-qulub ta'lafuhu an-nufus abinda mutane suka saba da shi kuma su hankali suka yadda da shi babu wani abun kyama a cikinsa wani abun da ya dace shi ake kira al-ma'ruf. To kaga al-ma'ruf shine adalci shine sanya abu a inda ya dace. Don kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa su yi wannan wasiya da iyaye da kuma na makusanta bil ma'rufi ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da ba ta dace ba ta hanyar da ta dace da shari'a. Kuma aka ce haqqan 'alal muttaqin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah. Me yasa aka kawo masu tsoron Allah aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah don a kwaɗaitar da su cewa su yi wannan abu duk mai son ya zama mai tsoron Allah to ya kamata ya yi wannan abu saboda abinda duk mai tsoron Allah zai yi to mai kyau ne. Duk wani abin da aka ce aiki ne na mai tsoron Allah to wani abin yana da kyau kenan. To kamar da a jawo hankalinsu a kwaɗaitar da su su yi riƙa yin wannan wasiya ga iyayensu da makusantansu sai aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah don ka ji cewa kai ma kana so ka shiga cikin wannan tawagabara ka kuma dan ayi baka nuni ba wai dan ana da cewa wanda yake mai sabo ba kai yayi kada a bayyana kamar ana cewa mai saban Allah kai yayi sai mai tsoron Allah a ana so a nuna maka cewa yin wasiyya na shi ne tsoron Allah rashin sa saba wa Allah wani shi ne abinda ake so a nuna maka ba wai ana nuna maka abin nan ba. Don haka aka keɓance shi kamar yadda Ibn Athiyya yake cewa aka kebance wannan batu da masu tsoron Allah ba don komai ba, don a nuna maka cewa wannan wata daraja ce, wata martaba ce da ya kamata kai ma a ce an same ka cikin wannan tawaga. Sannan aka ware alwalidai, ce wasiyatu lilwalidai, aka ambaci alwalidai tana ce al-aqrabin. Alwalidai da al-aqrabin, iyaye maza, iyaye da kuma dangi, galibi akan manta da su. Musamman kamar yadda muka bayani, in suka tashi barin wasiyya din, sai su bar wasiyya ga ƴaƴansu maza. Ba sa tunanin iyayensu, ba sa tunanin uwa, uba ko uwa, ba a tunanin. Ballantana kuma a yi tunanin dangi, kuma ba a tunanin su. Sai dai su zuwa ƴaƴansu ko kuma sadakin ƙabila. A duba wanda yake shugaba a cikin wannan ƙabila, sai a yi wasiyya cewa a kai masa wani yanki na kuɗi. To shi yasa sai aka ambace su a nan. Aka ambaci iyaye, aka ambaci makusanta, saboda yawanci ana mantawa da su, ba a kawo su lokacin da za a yi wasiyya, musamman a wancan lokaci na jahiliya kafin musulunci ya zo da gyara. Sannan an gabatar da alwalidai, su aka fara faɗa kafin al-aqrabi, alwasiyatu lilwalidaini, aka ce iyaye, su aka fara faɗa don a nuna maka cewa su suka fi cancanta ka fara da su. Don haka in aka tashi rubuta wasiyyar, to a fara da su kafin a fara da kafin a kawo al-aqrabi. Kuma kamar yadda muka ce wani lokaci in suka tashi, maimakon su faɗi iyayensu, su faɗi iyayensu kawai, ko kuma su raba dukiyar da kansu, su ce kaso kaza a bamu wani, kaso kaza a bamu wani, kaso kaza a bamu wani, dukiyar ta ƙare ba tare da ta zo kan su waɗannan iyaye ballantana kuma makusanta. Wasu daga cikin masana suna cewa Larabawa sun kasance saboda alfahari da nuna neman suna ba ta son yin wasiyya da makusantansu, sun fi so su yi wasiyya na nesa, saboda a ce kaɗuwa na karimi ne, wani mai kyauta ne, ka zama yadda ya yi wa wani wasiyya wani abokinsa ko wani amininsa, wani can na nesa wanda babu wani abu da ya haɗa, sai yi wasiyya kawai cewa rabin dukiyar nan a kai masa don a yi ta ba da labarin ta cewa shi karimi ne. To don neman suna irin wannan yasa suka yi haka. Wani lokaci kuma saboda ƙiyayya da gaba da take tsakaninsa da ƴan uwansa, wannan ta hana su ma ya tuna da su ya musu wasiyya. To shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya nassi a kansu. Ayar nan za mu ga cewa tana nuna cewa gwargwadon abin da za a yi wasiyyar da shi, ba ayar ta bar wa shi ne wasiyya, ya kintata ya ga cewa nawa ne zai yi wasiyyar da shi, nawa zai bayar, nawa kuma wani ne zai bashi. Ba a ayar ba ta zo ta ce ga abin da za ka ba wa iyayen ba, ga abin da za ka ba makusanta, ayar ba ta yi wannan rabon ba. Illa iyaka dai abin da ayar ta yi shi ne ta nuna masa cewa ya yi adalci, ta ce alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf, ya yi adalci. Saboda haka in ya tashi, kada ya yi abin da zai ƙunshi zalunci ko cutarwa, kada ya ɗauki dukiya mai yawa ya ba ma wanda ko aure bai da shi, ga wani can kuma da ƴaƴa 20 ya hana shi abin a zo a gani, ya ɗauki mai yawa ya ba ma wannan wanda ga shi nan ba shi ko a ƙarƙashin. To kaga anan bai bi ma'rufi ba, bai yi abin da ya dace da adalci ba. Abin da ya dace da adalci shi ne ya duba ya ga buƙatar wanda zai ba wa, ya ga irin buƙatar sa, irin nauyinsa, irin hidimarsa da irin dacewarsa. Wani ma in ya duba zai ga cewa wannan in ya ba shi ma barna zai yi da dukiyar shi, shaye-shaye zai yi da ita. To kaga irin wannan bai dace ya ɗauki dukiyar da yawa ya zai daga masa, in har ba zai ba shi to ya ba shi wacce ba zuwa zai ba za ta ƙare. To shi yasa duk da Allah bai ce ga abin da za ka ba wa kowa ba, ya bar abin a hannunka, to amma ya ɗaure ka da wani maɗauri mai ƙarfi shi ne bil ma'ruf, da ce yana nufin abin kai ya fitar daga cikin adalci, ka yi abin da ba zai kawo hassada a junan ƴan uwa ba, ba zai kawo ƙiyayya ba, domin wani wata wasiyar in ka yi ta to shi kenan ka bar baya da kula, domin ka riga ka assasa ka gina wata hassada a cikin wannan gida. Waɗanda ka iya dukiya da yawa ka ba su, wasu wataƙila suna da kusanci da kai fiye da waɗancan baka ba su ba, to kana tafiya kuma shikenan gaba za ka shiga tsakanin waɗannan ɓangarori duka ne, to kai abin da duk ba zai haifar da wannan ba, duk wanda yana ƙarƙashin bil ma'ruf da Allah ya faɗa. To bayan wannan aya sai ayar da take cikin suratul nisa sai ta sauka sai ta shafe wannan aya, ta shafe ta shafewa dunƙulaliya a dunƙule, domin ayar da take cikin suratul nisa ta bayyana gado da waɗanda za a ba gado da kuma abin da za a ba kowa, wato masu gado da kuma fara'idinsu, alwaraka da kuma fara'idinsu, da masu gado da kuma komai kowa abin da za a ba shi. Don haka waɗannan da suke da gado duka yanzu ba magana ake ta sai abin da ka yanka musu ba, yanzu Allah ya riga yanka musu, haƙƙi ne nasu ne ko ka ƙi ko ka so, yanzu ba a buƙatar yardarka ba, lallashinka ake ba lallaɓarka ake ba, kuma wannan haƙƙin da aka yanka musu shi ne nasu, da can an bar ka kai za ka kinta ka ka dumbuzo ka ce ga naka, to yanzu babu wannan, Allah ya raba ya ba kowa nashi. Wataƙila wannan ayar da ta fara sauka wannan ta wasiya kamar shimfiɗa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na ya kawo kuma shari'ar da za ta nuna kuma ga gado yadda yake, sai aka fara yin shimfiɗa cewa a yi wasiya abinda za a ba wa iyaye, a yi wasiyar abinda za a ba wa makusanta, da ban su ƴaƴa maza an san cewa su wannan ba, saboda haka Allah bai ambace su a nan ba, shi yasa za mu ga a ayar da gado da ta zo a cikin suratul nisa'i Allah ya buɗe ta da yusikumullahu fi auladi, a nan kai ne za ka yi wasiya, a can kuma kai ake wasiya, a nan mutum ne yake wa ɗan uwansa wasiya, a nan da ayar ta mutu, a can kuma Allah ne yake wa mutum wasiya. To kaga a nan abinda ake so a ɓata shine maganar gori, yanzu Allah ne ya wasiyar cewa wani a bashi kaso kaza, wani a bashi kaso kaza, wani a bashi kaso kaza, ba wanda zai masa gori daga baya, akwai wanda ya ci gado aka yi masa gori, Allah ne ya bashi, to saboda haka sai Allah ya yi da kansa ya raba da kansa, ce yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hazzi al-unthayayn, har zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo na abin nan. To da wannan fara'id da wannan rabo da aka yi daki daki kowa aka faɗi ya wato ka santa, sai ya zama na an shafe wajabcin wasiya da yake cikin wannan aya, sai ya zama na abin da ya rage ya rabo ya saura a cikin ta shine wasiya, a cikin ta ya zama ya dawo mustahabi, kamar da yake a ka'ida idan an yi naskul wudu to yabqa hukmu mandula, idan aka shafe wajabci to mustahabi kuma yana nan, sai ce to yanzu ba wajibi bane, da farko wajibi ne mutum ya zo mutuwa ya yi wannan wasiya, to yanzu ba wajibi bane amma mandubi ne an so ya yi wannan wasiya. Don haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa waccan aya cikin suratul nisa yusikum Allahu fi auladikum ta shafe wannan aya da take cikin wannan sura ta Baqara, kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran wasiya, wannan shine da yawa daga cikin abin da malamai suka tafi, Al-Hasan Al-Basri Qatada ibn Da'ama Al-Basri Ibrahim An-Naqai Al-Kufi Amir ibn Shurahbil Al-Sha'bi Al-Kufi Malik ibn Anas Al-Madani Abu Hanifa Al-Kufi Al-Awza'i Al-Shafi'i Ahmad Jabir ibn Zayd, wannan duk malamai ne wanda sun tafi akan cewa wannan hukunci na wannan aya na wajabcin wasiya an shafe shi, yanzu waccan aya cikin suratul nisa'i ta shafe shi, wasiya ta dawo ba wajibi ba. Ya zo a cikin sahih al-Bukhari a tafsir suratul nisa hadisin Jabir dan Abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakar radiyallahu anhu sun kawo min wato sun zo gaishe ni ba ni da lafiya, sun zo su gaishe ni ba ni da lafiya, sun zo abin nan Bani Salima, Bani Salima shine inda ake cewa kiblatai ne a yanzu, suka zo mashiyai ne a kafafuwansu ba su hau abin hawa ba, wato kamar daga masallacin annabi ka zo kiblatai da a ƙafa, sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka jera kafa suka tafar kiblatayn domin dubo Jabir bin Abdullah yace sai suka zo suka same ni ban san inda kai na yake ba saboda rashin lafiya ban san inda kai na yake ba la a'ti sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa aka kawo ruwa da sai alwala da wannan ruwan sauran ruwan alwala sai ya watsawa Jabir ibn Abdullah a kansa dan take sai farfado sai daga kai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar tsaye a kansa dai farfado sai yake ya rasulullah bima ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah dukiyata me kake ba ni umarni in yi da ita ya ma'aikin Allah wadannan ba su ne sahabbai yana san annabi ya gaya masa ya zai da dukiya an dai san Jabir wai Jabir ko Jabir dan Abdullah yace ya rasulullahi mali dukiya ta me kake ba ni umarni in yi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sauka fa nazalat yusikumullahu fi auladikum bizzakari mithlu hadzal unthayi har zuwa ƙarshen aya kaga wannan yana nuna cewa daga wannan lokacin maganar wasiya ta zo ƙarshe wajabtu wasiya ya zo ƙarshe aka shiga sabon faifai shine maganar gado sabon gado sai Allah ya saukar da wannan ayar shi to ya karanta masa shi to ga wasiyar da Allah ya kawo yayi maka cewa in ka mutu ga yadda dukiyar ka za ta kasance wannan babu sabani a gurin malamai kakam cewa ayatul mawari ayar da take maganar gado cikin suratul nisa idan shi ta zo daga baya wannan aya ita ce ta fara sauka kuma da yawa daga cikin magabata sun ambaci cewa ayar da take cikin suratul nisa ita shafe wannan aya daga cikin akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'ai kenan akwai Masruq ibn al-Ajda akwai Zaid ibn Aslam Shuraih Mujahid عطاء ابن سيرين محمد ابن يسار العلاء ابن زياد الزهري قتادة يوان كل ما نقول سنت في أكن شوا وأن آية آية وصية أبنا آية وصية إن شاء الله وأن المسلم جنا أكن وأن الدك السروال سنة نأكل تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن المنذر يا ذو أكن سيد البخاري لك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكي كوا كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله المال من ذلك ما أحد يكي داتا دوتيا تأيا مزاج وتأيا وصية وكما تأيا يكي وصي الله سبحانه وتعالى يشاتي أبنده يجدها مالا تشكين آية wasu daga malamai suka ce hukuncin ayar yana nan ita wannan ayar da nake magana akan ta in taraka khayran lil wasiyya ayar wasiyya ce wasu malamai suka ce hukuncin da tana nan abinda ake nufi shine a farkon al'amari tun farkon al'amari ma tun farkon da ta sauka ma abinda ayar take nufi inda wasu malamai suka ce tana nufin mutum yayi wasiyya ga wanda ba za su ci gadinsa ba wanda ba su da gadinsa alwalidain ana nufin iyaye kafirai tunda kafiri baya gada musulmi to in ya zan shi musulmi ne iyayensa kafirai ne to ya musu wasiya ko kuma a shi ɗa ne iyayensa bayi ne bawa baya cin gado sai dai shi a cina shi to idan iyayensa suka zan bayi ne to ya yi musu wasiya in yana da dukiya saboda in ya mutu ba za su ci gado ba wasu malamai suka ce ita ayar wasiya da aka ambaci alwalidain ana nufin wanda ba za su ci gado ba cikin iyaye al-aqrabina makusanta ko dangi su ma ana nufin waɗanda ba su da gado a cikin dukiyarsu kamar ulul arham a cikin magabata waɗanda suka faɗi wannan akwai az-zahhak akwai al-hasan a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi biyu da aka rubuta daga wajensa akwai tawus kuma wannan shine ikhtiyar shine zaɓin ibn jarir al-tabari imam al-mufassirin amma dai maganar farko ita ce ta fi inganci maganar farko ce inganci cewa ayatul mawari ayar gani ta shafi wajabcin wasiya da cikin wannan aya to waɗanda suke cewa hukuncin wasiyya yana nan bayan an shafe shi, wasu su ce yana nan a matsayin wajibi har yanzu zuwa yanzu dinnan wajibi ne bil aqrabi lil ladina la yarithu, amma ga makusantan da ba su gane cewa wajibi ne mutum yayi wasiyya ga wani abu daga cikin dukiyarsa a bashi. Wannan shine fadar Al-Hasan da Tawus da Al-Dhahhak da Qadari, wanda su suna ganin cewa ayar tana nan ba a shafe ta ba, domin sun ce ba a shafe ayar ba, za ka suna ganin duk wanda ba shi da gado to dole ne a yi masa wasiyya a ba shi wani abu daga cikin dukiya. Waɗanda kuma suka fi mansuka ce an shafe hukuncinka su ne mafiya yawa daga cikin malamai kamar Ibn Abbas, kamar Masruk, kamar Muslim Ibn Yasar da Al-Ala Ibn Ziyad, su ma sun faɗi haka. Sun ce duk da cewa an shafe ta amma hukuncinta yana nan dangane da waɗanda ba su da gado. To haka kaga a gurinsu a nan ana nufin at-takhsis, an keɓance hukuncin ne yanzu an rage masa yawa. Da can al-wasiyatu lil-walidain wal-aqrabin, kowa da kowa, da mai gado da mara gado. To da ayar gado ta sauka aka raba wa kowa aka ba shi haƙƙinsa, matuƙar yana cikin masu gado. To abinda ya waɗanda ba su gado kuma sai suka ci gaba da zama a cikin ayatul wasiyya. An fahimci wannan? An fahimci wannan sosai? Ayar gado ta fitar da waɗanda suke da gado daga cikin ayatul wasiyya. Su yanzu ga rabon da Allah ya yi musu, kuma shi ya yi wasiyyar da kansa. Yanzu ba wasiyyar mamaci ake magana ba, ta Allah ce. Saboda haka su su zo ƙarƙashin wasiyyar Allah, a ba su nasu fasal. Wanda ba su da gado sai su ci gaba da zama ƙarƙashin wasiyyar shi mamaci. An fahimta? Ibn Abbas kamar da Qabari ya ruwaito yana cewa in tarafa khayran lil wasiyyati lil walidayn wal aqrabin, yace nasakha man yarith wa lam yansakh al aqrabin alladhina la yarithun. Allah ya shafi waɗanda suke gado daga cikin wannan aya, amma bai shafi makusantan da ba sa gado ba. Kaga kenan annas a gurin Ibn Abbas a wannan abin da yake nufi a takhsis, an keɓance wasu da hukuncin banda wasu. Hakanan Ibn Jarir al-Tabari ya sake fitar da wata riwaya daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas, ce in taraka khayran min wasiyyati lil walidayn wal aqrabin, sai yace fa kana la yarithu ma al walidayn ghayruhum illa wasiyya in kana lil aqrabin, da tabban da iyaye babu masu gado sai dai wasiyya in an yi wa makusanta, su ma in an musu wasiyya sannan su samu. فأنزل الله بعد هذا كجبايت ألا تكدا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث. ابن عباس يتي فبين الله سبحانه ميراث الوالدين أنا في ألا يبيان وربدا أبن لإيا إيزا سدادا لما كان دا وفيا دا دا أمر أبو حكا يكي أبو دي في أبن دا أكبر فتا أكباسه to sai Allah ya bayyana gurgurdan abin da za su gasa. Wa aqarra wasiyata al-aqrabin fi thuluthi mali al-mayyit, amma sai Allah ya tabbatar da waccan aya ta ci gaba da zama a yi wasiyya amma a cikin sunatin dukiya, kamar yadda nan gaba za mu bayani. Akwai gurgurdan da ba a san wasiyya ta wuce haka, cikin duk abin da ya tara ba a san ta wuce sulusi. Akwai daga cikin malamai wanda suka ce ayar tana nan tana nuna cewa waɗanda suke al-aqrabi makusanta mandubi ne, mustahabi ne a yi musu wasiyya daga cikin dukiya. Wannan shine maganar jumhur, duk da sun ce ayar an shafe ta amma suna nufin an shafe wajabcinta, amma mandubi ya fi tana har yanzu mustahabi ne. Wajabcin da aka ce kutiba alaikum shi aka shafe, amma maganar wasiyya din tana nan. Har ma suna cewa idan ya kasance ɗan uwansa waɗanda ba su da gado suna cikin bukata, sannan shi kuma yana dukiyar da zai yi wasiyya sai bai yi ba, fa bi'sa ma sana, to tur da abin da yi bai kyauta ba. Ko ya yi wasiyyar amma bai sa su ciki ba, ya yi wasiyyar a bawa na a yi kaza a yi kaza a yi kaza, amma ga ɗan uwansa danginsa suna cikin bukata ba su da gado, in ya mutu shikenan, amma bai san su ba, to yayi abinda bai dace ba. Amma wasiyyar da ya ta lalace, wasiyyar tana nan, za a zartar da ita yadda ya yi amma bai kyauta ba. Wasu malamai suka ce wasiyyar ta 'yan uwa ce, inda zai yi wasiyar babu su a ciki to za a baka wasiyar a dawo da ita a bawa ɗan uwan nasa akwai wanda daga cikin malamai wanda suka faɗa haka kamar Jabir ibn Zaid Sha'bi Ishaq ibn Rahuya Al-Hasan Al-Basri amma magana da take abin dogaro cikin maganganun malamai shine al-wasiyya takunu li ghayri al-warith wanda baya gado shi ake wasiyya shi ake wasiyya kuma wasiyya na hukuncin ta mutaraddida bainal wujub wa sunna al-mu'akkada ko dai ta zama wajibi kamar yadda suke faɗa ko ta zama sunna ce amma mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi waɗanda suka ce wasiyyar wajibi ce sun yi hujja da wannan ayar suka ce Allah ya ce kutiba tana nufin wajibi kamar kutiba alaikum as-siyam an wajibta muku kutiba alaikum al-qisas an kutiba alaikum al-qital to kalmar kutiba tana nufin aujaba ko furida an farlanta muku saka ce kutiba ya nuna wasiya wajibi ce sannan aka sake bin karshen ayar aka sake karfafa wannan wajibi sai haqqan ala al-muttaqin haqqi ne akan masu tsoron Allah don ai ishara ai nuni zuwa ga cewa wanda ya bar ta bai yi ba to ya bar abin da yake tsoron Allah ne zai iya fadawa cikin sabon Allah wanda shine kishiyar tsoron Allah sannan suka yi hujja da abin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin littafansu daga Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده ba haƙƙin mutum bane wato ba cancanta bace ba daidai bane ga mutumin da yake musulmi yana da dukiyar da zai yi wasiya a cikinta ya yi kwana biyu face wasiyar nan tana rubuta a wajensa suka ce to wannan ya nuna cewa wajibi ne kenan ne tunda aka ce kada ya kwana biyu ba wasiyar a rubuce matuƙar dai yana da abin da zai yi wasiyar da shi abin da zai zama ya wato kawo rikitarwa a cikin wannan hujja ta su musamman hujja da hadisin Abdullahi dan Umar shine shi kansa Abdullahi dan Umar wanda ya ruwaito wannan hadisi bai yi wasiya da wani abu daga cikin dukiyarsa ba shi ya ruwaito hadisin to da a ce ya fahimci wajibci to da ya kamata shi ma da ya zo mutuwa ya yi wasiya a cikin dukiyarsa wa huwa a'lamu an-nasi bi marwihi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito وأعرف الناس بمعنى قوله ما حق امرئ مسلم شيخ قوة معنى باهك بني قمت المسلم وانا الجملة ده النبي أفاني ده إتا شير قوة سنة شيوان دي رويتو حديث مرفوع وانتو حديث ناشئ لقى النبي صلى الله عليه وسلم أفوا حديث عبد الله بن عمر لقى النبي صلى الله عليه وسلم شيني دي رويتو كما ناشئ بي وسيار أبنى أفوا ابن عمر بيي وصيه ba shine nafi'u nafi shiroto hadisin nafi maula ibn umar shiroto hadisin wasiya din nafi ibn umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi ya ruwaito daga ibn umar cewa bai wasiya tabari a cikin littafin sa tafsirin sa ya ruwaito da kikkiawar sansala daga ayyub daga nafi daga ibn umar cewa lam yusi cewa ibn umar bai wasiya ba yace amma mali fallahu a'lamu ma kuntu asna'u fihi fil hayat dukiyata Allah ne mafi sanin abinda na kasance ina yi da shi a rayuwata wa amma riba'i fa ba uhibbu an yashraka waladi fiha ahad amma abin kadarin zina da na bari ba na sha'awar wani ya tare da yana a ciki Imam Shafi'i رحمه الله تعالى يا أوكما على الوجه النبيتي ذي يرويتو دقاء عبد الله بن عمر يرويتو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يا أوكيش أمطين الاحتياط والحزم شوى متن يا ليكو قلن واتو كي ايوا سنة يأوكي أبن دي جرما دي من هم منشي أبن دي حديث يكي مناكينا باوي وجب شيبا يأوكي أبن دي من هم منشي sosai ta yadda kada ya kwana biyu babu wasiyya a rubuce tare da shi, wato gaggauta kamar ya ce mustahabbi ne gaggauta rubuta wasiyyar, ya rubuta ta lokacin yana cikin lafiyarsa, ya kafa shaidu a kanta, ya rubuta duk abin da yake buƙatar ya rubuta. Wasu daga cikin malamai kamar Ibn Dakhilai cikin littafin sa Ihkamul Ahkam ya tafi akan cewa hadisin yana nufin huququl izaj, wato mutumin da haƙƙin bayi yake kanta ana bibiyar shi ba su suka, akwai amanar wasu da ya karɓa, ajiyar wasu a wajensa, shi ake magana cewa kai ya kuskura ya kwana biyu bai rubuta wannan ya aji ba, saboda in ya rasu a mayarwa da masu haƙƙi haƙƙi, ba ana nufin wasiyya ta rabon zuciyarsa ga wasu makusantansa ba, ana nufin haƙƙoƙin mutane da suke wuyansa ba su sukan su da suke kanshi, amana ajiya da aka bashi to ya rubuta wani ya bani kaza, wani yana bina kaza, wani yana bina su. Sun fassara hadisin Abdullahi ɗan Umar da cewa abin da yake nufi kenan, wasu malamai sun wannan fassara kuma shi ne abin da Ibn Dakhilai ya fi karkata a kansa. Abin da zai ƙara ƙarfafar wannan shi ne abin da ya zo a cikin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisin Muhammad ibn Shihab az-Zuhri daga Nafi yake cewa Abdullahi ɗan Umar yana cewa ma marrat علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا وإني وصيتي. تند قالوا كشند النبي يفعل ونه من تبقى أنا أي وفاتين وصية أنا لم أشاء أتعرض كان كينا شيبا ياخي توصية لأكي نجي بأينا نفهم أنا نفهم وصية دوكيا أنظر مطوع yana nufin wasiyya ta haƙƙoƙin da wasu ke wuyanka ka rubuta, shi yasa da ya zo mutuwa bai yi wasiyya da cikin dukiyarsa ba. Abdullahi ɗan Umar baya daga cikin waɗanda ake lissafa su da sun tara dukiya cikin sahabbai, baya cikin masu dukiya, saboda haka watakila ya bar wasiyyar saboda bai bar abin da ake kira alkhairan, sun ce alkhairu shi ne almalul kasir, in taraka khairan in ya bar dukiya mai yawa to shi bai bar dukiya mai yawa ba. Ana ce mun lokaci yayi, ga shi kuma maganar ba ta zo gaba ba, dole dai mu haƙura mu tsaya mu kwana a daji, abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu wada, abinda muka yi kuskure ubangiji ya ce mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.